This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyo shi a kan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 10 ga watan Satumbar shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Kasar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke cewa Rasha na ƙara yawan sojojinta a Syria. Kasar Austria da Hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ke tsallakowa kan iyakokinsu ya ƙaru. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan kasar Japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau Alhamis.
To yayin da 'yan gudun hijira da gabas ta tsakiya da wasu ƙasashen Afirka ke samun kyakkyawar tarɓa a wasu yankunan Turai, masana na cewa akwai darasin da shugabannin nahiyar Afirka ya kamata su koya a wannan lamari.
Shine yanda ƙasashen za su iya karɓar wa'annan har kuma su ba su dama da za su zauna.
To sai dai yayin da wasu ke yaba wa ƙasashen na Turai da tarɓar 'yan gudun hijirar, wani tsohon shugaban Najeriya cewa ya yi wannan matsala ta kurarar 'yan gudun hijirar laifin ƙasashen Turan ne, za ku ji dalilinsa. Sannan muna tafi da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma da farko bari mu sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke nuna cewa kasar Rasha na ƙara yawan sojojinta a Syria. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa Rasha tana aikawa da kayayyakin aikin soja zuwa Syria. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen John Kirby ya faɗa wa manema labarai cewa har yanzu dai bai samu tabbacin abin da Rasha ke yi ba. Ya kuma ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Rasha. Kan batun a Prague, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya nuna damuwarsa kan rahotannin da ke nuna Rasha na aikawa da sojojin nata zuwa Syria. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta faɗa wata sanarwa jiya Laraba cewa ƙwararrun masana aikin soja na Rasha suna ƙasar Syria domin taimakawa da sojojin ƙasar kan amfani da makamai da sauran kayayyakin da aka yi a Rasha.
Kasar Austria da Hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ke tsallakowa
kan iyakokinsu ya ƙaru. Yawan mutanen da ya ƙaru ne a dalilin fama da matsalar kurarar 'yanci rane da ake gani a Turai, kuma ya wuce wanda aka saba gani a baya. Kasar Hungary ta ce sama da mutane 3,000 ne suka tsallako kasar daga Sabia da wato daga daren jiya Laraba zuwa safiyar yau Alhamis. Istama Austria ta ce kusan wannan adadin ne suka tsallako kasar ta daga Hungary. A can wani gari mai suna Nikolsdorf da ke gabashin Austria, dubban mutane ne suka taru suna jiran jirgin ƙasa da zai kai su garin Vienna. Daga can kuma a sujin guma, wato su dangana zuwa ƙasar Jamus da sauran wasu ƙasashe. Jami'an Austria sun ce za su yi wani taro a yau Alhamis domin tattaunawa kan ko za su aika da jiragen ƙasa na musamman zuwa iyakar ƙasar domin kwashe 'yan gudun hijira zuwa babban birnin ƙasar. Dubban 'yan gudun hijira dai na ta ɗunguma zuwa Austria. Tun bayan da ƙasar ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata cewa za ta fara karɓar takardunsu na neman faka kamar yadda Jamus ta yi.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan ƙasar Japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau Alhamis, ya tilastawa dubban mutane ƙaura da aikin ceto ga waɗanda ba su iya fita cikin lokaci ba. Birnin Joso shi ne yankin da ambaliyar ta fi shafa, wanda ke da tazarar kilomita 50 daga arewa maso gabashin Tokyo, babban birnin ƙasar, inda kogin Kinugawa ya kasa ɗaukewa ruwan da ke kurara a yankin. Ambaliyar ruwan da ta tafi da gidaje masu yawa, gidajen da basu tabu ba mutane na hawa kan rufin su domin neman a ceto su wasu hotunan bidiyo da aka dauka na nunin yadda jiragen sojoji masu saukar ungulu ke ceto mutane wani mutum rike da gofar wutar lantarki yayin da ruwan ke ta wucewa ta kansa daga baya da an samu ceto shi hukumar kula da yanayi ta Japan ta kafe wata sanarwa da ke kira da kuma gargadi ga jama'a da su shirya domin akwai sauran ambaliyar ruwan nan tafe A yau Alhamis ne dai Prime Minister Japan Shinzo Abe ya yi alƙawarin maida hankali kan yankunan da wannan ambaliyar ruwa ta fi shafa.
Yau Alhamis ne Prime Minister China Li Keqiang ya ce tattalin arzikin ƙasar na fuskantar ƙalubale amma yana da ƙwarin gwiwa cewa lamarin zai inganta nan ba da jimawa ba. A lokacin da yake magana a wani taron tattalin arziki da ake yi a birnin Dalian, Li ya ce tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin duniya ke yi wani ƙalubale ne ga na China. Duk da haka dai tattalin arzikin na China ba wai wata taɓarɓarewa sosai yayi ba in ji Li ya kuma nuna ƙwarin gwiwa kan cewa ƙasar za ta cimma hasashen tattalin arzikinta na wannan shekara. Abin damuwa kan raguwar da tattalin arzikin China ke yi shine ita ce ƙasa ta biyu a duniya a ƙarfin tattalin arziki wanda hakan ya sa kasuwar hannun jari a duniya ke yin sama da ƙasa a 'yan watannin da suka gabata. A watan da ya gabata ne dai ƙasar China ta rage darajar kuɗinta wato wanda Beijing ke cewa ta yi haka ne domin haɓaka kasuwancin ƙasar. Amma damar da shugabannin ƙasar ke yi shine tattalin arzikin ƙasar na iya yin ƙasa.
A yau Alhamis ne ministan harkokin wajen China ya ce gwamnati na nazarin rahoton da ke nuna cewa mayakan ISIL sun kama wani ɗan China. Wannan sanarwa ta zo ne kwana ɗaya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai ɗauke da mutane biyu akan yanar gizo. Suna mai neman da a biya diyyarsu kafin su sake su. An dai bayyana mutanen biyu ɗaya mai shekaru 50 da haihuwa, Pan Jingyi. Dan asalin China da kuma Ole Johan mai shekaru 48 dan asalin Norway. Rahoton da bai bayyana rana ko inda aka tsare mutanen biyu ba. Prime Minister Norway Anna Solberg ya faɗa a jiya Laraba cewa sun samu rahoton an kama wani dan kasar mai shekaru 40 da haihuwa a Syria tun ƙarshen watan Janairu. Ana kuma kyautata tsaron mayakan ISIL ne ke tsare da shi. Solberg ya ce Norway na aiki tukuru domin ganin an saki mutumin. Amma ya nace akan cewa gwamnatinsa ba za ta biya kuɗi ga 'yan ta'adda ba.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya daga wasu ƙasashen Afirka ke samun kyakkyawar tarɓa a wasu ƙasashen Turai. Masana na cewa akwai darasin da shugabannin nahiyar Afirka ya kamata su koya daga takwarorinsu na Turai. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Ƙasashen na Turai dai yana wannan aiki na jin ƙai ne ba tare da la'akari da bambancin jinsi, ƙabila da addini ko tsarin zamantakewar masu neman agajin ba. To kowane darasi ƙasashenmu na nahiyar Afirka ya kamata su koya daga wannan al'amari, Professor Kamil Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya ne.
Darasi na farko da za mu koya shi ne yadda ƙasashen za su iya karɓar wa'annan har kuma su ba su dama da za su zauna. Nan gaba za ka ga sun narke sun shiga sun zauna, wasunsu ko da an rigimar ta ƙare ba za su koma ba. Darasin cewa idan wani yana cikin halin ha'ula'i to kamata yi kai ka taimaka mishi domin wannan rigingimu a yau in a wata ƙasa ne gobe zai iya faduwa a kowace ƙasa ba fata ake ba. To mu ma shugabanninmu kamata ya san cewa abin da ra'ayin jama'a shi ya kamata a juya.
Sai dai Professor Kamil Sani Fage ya ce tilas ne gwamnatocin Afirka su sauya ɗabi'arsu ta yin biris da ƙudurorin da sukan cimma a yayin tarukan ƙungiyar AU ta tarayyar Afirka.
Ita majalisar Afirka ɗin AU za a ɗauka tun ma daga OAU za a ɗauka a zauna a tsirtar da ƙudurce-ƙudurce sai abin ya watse. Don haka ni a garina kuma kirana shi ne cewa mu ma ɗin ya zamanto in matsala ta zo. Banda kawai mun zauna an tattauna ta to kuma a aiwatar da abin a aiwace.
To koyaya hukumomi ke iya tantance nagari daga cikin mutanen da akan baiwa irin wannan mafaka domin gudun kitso da kwarkwata? Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya masani ne akan lamuran tsaro.
Su wa'annan 'yan ta'adda da kake gani yawancinsu idan ka kama su za ka ga cewar mutane ne masu nadama. So ina ga duk wanda kusan aka gudu da shi aka shiga da shi Germany ko Austria ina sa ran ko da ba na kirki din to dole zai canza ya zama na kirki. Saboda yawancin su dama gaskiya kamar ana shigar musu da wani ra'ayi ne, to da sun bar wajen shikenan sun haɗu da mutanen kirki, sai ga su ma sun canza sun koma mutanen kirki. Kaga yawancin su suna da wata shaida kamar ƴan Boko Haram, yawanci wanda ake kamawa zaka ga suna da shaida haka a jikin damtsin su, ko kuma daga nan saman kirjin su zaka ga sun rubuta BH. Kamar lokacin da muka bannan a nan Sierra Leone, duk wanda aka kama zaka ga akan rubuta musu RUF. To da kagan su dama ka san su ne. To kuma duk ƙasa idan ka je ka ƴan tawaye suna da irin wannan tambari.
Captain Abdullahi Adam Bakoji kenan mai ritaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifa.
Kuma da Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To sai dai yayin da wasu ke yabawa kasashen na Turai da tarbarar ƴan gudun hijirar, shi kuwa tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo cewa yi wannan matsala laifin kasashen Turan ne. Obasanjo ya bayyana hakan ne a wata budaddiyar wasiƙa da ya aike wa shugabannin kasashen Turan. Daga Lagos ga ƙarin bayani da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
Chief Olusegun Obasanjo a wata budaddiyar wasiƙa da ya aike wa shugabannin kasashen na Turai yayi misali da kasar Libya, inda ya ce tun bayan kashe tsohon shugaban kasa Muammar Gaddafi, yanzu haka kasar ta kasa samun tsayayyar gwamnati wanda za ta taimaka wajen daƙile kwararan da ƴan gudun hijira ke yi, musamman ma daga nahiyar Afirka zuwa kasashen Turai. Cewa Obasanjo yayi misali da cewa a shekara ta 2002 shi da tsohon shugaba Muammar Gaddafi sun zauna tare da ɗaukan matakai na daƙile kwararan da matasa yake yi zuwa kasashen Turai, tare kuma da maida matasan zuwa kasashen su na asali. Amma wannan al'amari yanzu ya gagara a sabili da rashin tsayayyar gwamnati a kasar ta Libya. To ko ya matsana harkokin kasashen waje suka ga wannan wasiƙa ta tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ga dai Dr. Alharun Muhammad, wani kwararre akan harkar kasa da kasa.
Wannan wasiƙa ta tsohon shugaban kasa General Obasanjo ta yi daidai kuma bayanan da ya ciki daidai da musamman inda ya yi bayanin tushen matsala a taro da Amurka ta yi da tarayyar Turai suka yi haɗin gwiwa shekara huɗu da suka wuce, suka yi ruwan bama-bamai suka kashe shugaban ƙasar Gaddafi suka kuma ruguza ƙasar wanda har yanzu tana kan rugujewa. Wannan ba ƙaramin illa ya yi ba, wannan shi ne ya ba da dama yanzu nahiyar Afirka ga baki ɗaya take fuskantar barazana na wannan gudun hijira da kuma halaka da mutane. Saboda haka nan akwai buƙata a ce ainihin an kira taro ne na musamman tarayyar Afirka a ce ta kira taro dangane da wannan matsala.
Shi kuwa a ɓangaren sa Mr. Oladejo Akiola cewa yana ganin kamata yi shugabannin kasashen Turai su ɗauki ƙwararren matakai domin inganta rayuwa a ƙasashe masu tasowa da kuma gabas ta tsakiya.
I'm very sure they have their own motive of living where they were before, and why can't they, I mean the European leaders, do something better, develop that country.
Yace duk wanda ka gani ya bar kasarsa domin tunkarar Turai akwai dalilin da yasa ya haka, kuma ina ganin akwai bukatun kasashen nan su duba halin da kasashe masu tasowa ke ciki. Muddin akwai zaman lafiya ba abin da zai sa mutane su bar kasashen su domin tunkarar wata duniya daban. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah, wanda ya cuci ba Allah, sanye rike masa gwiwa tun jere.
Kuma da Allah a gaida Babangida Jibril daga Lagos. To daga batun kwararar ƴan gudun hijira sai na rage yawan ofisoshin jakadancin Najeriya da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ce tana dubawa, inda zaka wasu ke ganin wannan mataki ya daidai yayin da wasu ke faɗin akasin haka. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani.
Ai da ma can akwai wasu ƙasashe kamar Middle East, za ka ga su Kuwait da ina ne an hada su wuri guda kamar ƙasa uku, an ba su ambassador guda. To a zo a yi wannan mana yanzu.
Ibrahim Dahiru ɗan jarida ke bayyana ra'ayi. Shirin shugaban Buhari na kafa kwamiti don ragewan ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙasashen duniya na samun tagomashin martani daga ƙwararru kan harkar diplomasiya da mu'amalar tafiye-tafiye ko kasuwanci a ƙasashe daban-daban. Tun a watan Yuli, shugaban Buhari ya dawo da dukkan jakadun Najeriya gida da kafafen labaru suka fi ruru ta sallamar uwar gidan Ojukwu Bianca da ke ƙasar Spain ko Andalus, da tsohon daraktan kamfe ɗin Jonathan Talatu Sarki Tafida da ke London, da tsohon sakataren PDP Ojoma Juke da ke Canada. Ga masani kan tafiye-tafiye da hulɗa a faɗin duniya Abdulaziz Musa aniyar na da kyau don akan cusa siyasa a jakadun da akan tura.
Dauki kaman Saudi Arabia, kaga ambassador su a Nigeria yake, amma ambassador su shike lura da ƙasan kaman Ghana. Wanda yake yafi musa da a ce zai je ya bude office dai a Ghana, kaga zai biya kuɗin office, za a kai mai aikata wurin ko amma gane zaka nan zai tashi daga Nigeria ya tafi Ghana cikin minti 45 in ya bar Abuja yana Ghana ko kuma idan ya bar Lagos minti 35 yana Ghana idan yake sai dawo. Kaga ya rage musu kashe kuɗi. Kawai idan ma'aikacin gwamnati ne aikin gwamnati, idan dan siyasa ne ai siyasa. Kwanaki me ya faru? Baga an ce duk wanda ke ambassador wanda ke ba ma'aikacin gwamnati bane ya dawo, kusan na kusan 80 suka dawo. Kaga an rage kuɗi.
Amma ka san in Najeriya da tafiye-tafiyen kasuwanci kusan ba inda ba sa shiga a duniya.
Eh to amma kuma ai muna da embassy, amma su kusan 100 da wani abu, ba mu buƙatar su gaskiya. Ai idan aka ce babu ambassador a nan garin, ai ina da ma'aikaci ko da guda ɗaya ne wanda za a je a wurin. Amma ma rufe ofisin shine wallahi shine daidai.
Tsohon manajan matatar mai ta Kaduna injiniya Kailani Muhammad na ganin yawancin jakadun ba sa jawo Najeriya hanyar arziki.
Kaga an rage wasu abubuwa tunda almandaran da suke yi shi shugaba ya riga ya dago, shi yasa ake son a dauki wannan mataki dan a samu nasara, mu samu kuɗi a fitar da Najeriya cikin kangin da muke ciki.
Yan rajin kare muradun Buhari Hajiya Sadiya Umar Faruk ta APC na ganin shugaban ya dau wannan matakin ne don tsimi da tanadi.
A rage yin su ko kuma a dakatar da su ba kuma za su kawo illa ga tafiyar da gwamnati ba. Yanzu kamar waɗansu jakadun ƙasashen waje din da za a iya haɗa su. Kaga in aka haɗa su za a samu rangwame na kashe kuɗin gudanar da waɗannan embassies din.
Amma ɗan kasuwa Jibirin Zakar Jigawa ɗan PDP na ganin aniyar aikin Babangiwa ne.
Mu ɗan kasuwar Najeriya an kawo mana wata hanyar da za mu takura. Ba ka da inda za ka kai kuka ko wani tallafi. Jakadu me suka rage wa tattalin arzikin Najeriya? Fa shugaba Buhari a wannan sai dai kawai ya jaddada aikin su ya ba su wasu target.
Tun gabanin sanar da wannan aniya ta rage yawan ofisoshin jakadancin Najeriya su 119, kwamitin amsar mulki na Ahmed Joda ya ba da shawarar rage yawan ma'aikatu da hakan zai rage yawan ministoci daga kusan 45 zuwa kila 36 ko ma ƙasa da haka. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To idan an jima da dare za mu buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batun samar da wutar lantarki a Najeriya. Inda yayin da wasu ke cewa an samu wadatar wutar lantarki, wasu ke cewa lamarin ba haka yake ba. Yaya lamarin yake a yankunanku sai mun ji daga gare ku. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Manu daga Jimeta ya yi wa Kanalu Usman Sani kuka sheka mugadda shi mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya tambayoyi, amma kuma lokaci ya kure. To da yake an ce waka bakin mai ita tafi dadi, Malam Manu sake yin tambayar ka.
Tambaya ta farko shine muna tambaya ne akan mu civilians, ma'ana waɗanda suke tare da jami'an tsaro hukumomi, da cewa idan mun ga wani mutum da muke tuhumansa ko kuma muke shakkansa ta gefen wani gurbantuwan halinsa da kuma muna shakkan shi, idan mun mika shi ga hukuma, maimako kai da ka mika ka kasance ka je ga bunan kafada da hukuma, ka mika dan ta'adda, sai ka kuma ka zo ka shiga cikin rigima kana yau gobe hukuma GBU gobe hukuma. To wani mataki na musamman hukumar sojoji ta dauka domin inda za ta hada kai da civilians ko kuma mu da muke tare da su, ta wajen in mun nuna mutum ya kasance a hukunta shi din, kuma a tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifin ba tare da wannan mutumin da ya nuna ya shiga cikin wani matsala ba. Sannan na biyu kuma mun tabbatar da cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zagaya kasashe wanda muke makwabta da su, musamman ma kasan abuna Kamarun ya je to kwatsan bayan dawowar shi ba da juma'a ba, sai muka ji hukumar Kamaru ta koro wasu 'yan Najeriya waɗanda suke zama a can. To wai tambaya nan shine sun yi magana da shi a hakan akan za a koro waɗannan 'yan Najeriya su dawo Najeriya a basu su koma gidajensu, koko bai san da hakan ba, kawai dawowar sa ka koro su suka dawo ba tare da sanin shi hukumar Najeriya ba.
To kanal gare ka.
Assalamu alaikum Manu.
Yana jin ka yana
matakan da ake dauka na kare waɗanda duk suka kawo rahoto na tsaro matakai ne da ban so in bayyana su ba a idan ko kafar watsa labarai, amma abin da nake so in tabbatar ma da shi shine wato iya sani na hukumar soja suna bakin kokari na tabbatar da cewar idan har mutum ya kawo bayani na sirri an daukai matakai na tabbatar da cewar ba a tozarta shi ba, ba kuma wato gaya ma wani ba, kuma za a dauki matakan da za a kare lafiyar shi. Na gani kuma ina cikin wasu mutane da ma ake yin haka, tabbaci hakikan kuma abubuwan suna abunga ba da nasaba sosai, saboda idan ka lura idan yau ba tare da irin waɗannan mutane ba ko kuma ba a ba su kariya ta musamman, to wa zai zo ya ba da jawaban sirri irin wannan yanda kuma za a yi maganin matsalar tsaro. Daidai gwagwadon hali ana da shi, kuma na so idan dai har tabbata hakikar din cewa kuna aiki da jami'an tsaro, kai ka sani ban sani ba, kana cikin garin Yola ne?
Eh, ina cikin garin Yola.
To ai akwai jami'an sojoji waɗanda suna nan, idan ka tabbata hakikar kana da shi ka gaya masu za su ɗauki matakai sosai.
To na'am.
To tambayar ta
Allah ta kokari, saboda irin haka muke so.
To
kuma sannan kai wata magana ta diplomasiya kasa da kasa, ko inda kwanakin baya ga shugaban kasa ya je kasa Kamaru kwanaki kadan, kuma sai gashi sun koro wasu ƴan Najeriya, kana so ka sani cewar ko an yi da wajewa ne kan haka? Haka ne?
Eh, haka ne tambayan.
Sai ne nake so ka gane aini soja ne ba wai jami'in shi na kasa, sannan kuma ba na cikin wannan tawaga, banzaci waɗannan abubuwa, wasu abubuwa ne da ni na tabbatar nan gaba kaɗan za a yi cikakken bayanin dalilin da ya sa su ƴan Kamaru suka abunga suka koro waɗannan ƴan Najeriya. Ka san yanzu matsala ce da kowaɗanne ƙasashe kowanne da tasu, misali Kamaru da Najeriya da Niger da Chadi da kuma wato ba za a ce Bini ba, fata man ka san suna da matsala iri ɗaya, kuma kowanne yana ɗaukan matakai daidai gwargwadon hali a ga yadda za a yi maganin abun. Saboda haka daidai ba na son in yi bayani saboda ban da cikakken masaniya dalilin da ya sa su Kamaru suka yi wannan abu.
To da maturku ba mutum ɗaya ko?
Yawwa, jibe da mu mutum ɗaya ma ya rage bai magana ba ko?
Yawwa, to bari da maturu su yi. Da maturu bismillah.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam. Ina magana da Sulaiman Salaf da maturu.
To.
Na'am. Ni tambayar da zan wa kanal ita ce, ina so in tambayi kanal irin ci gaba da muka samu a yakin da ake yi da su wannan ƴan kungiyar Boko Haram. So gabar muna yawanci mukan ji suna korafi akan irin allowances din da ake ba su, akan allowances din da ake ba su baya isa gare su. Sai kaga wata ran sun yi wata uku wata hudu ce ba su da allowances. Wannan abun mu har yakan kai su karbi na goro a hannun direbobi akan hanya.
Na'am.
To kuma shi kan kanal wannan irin mataki za su dauka su ga cewa an tsayar da wannan abun ko an gyara irin wannan matsalolin da ake samu a cikin soja? Kace tambaya tsarin ki.
To kanal gare ka game da allowance.
Hello?
Eh, ba shi ansa.
Yawwa, kai ne kai tambaya ta farko, kana so ka sani ci gaba da aka samu wajen yaki da ta'addanci ko ƴan ta'adda na Boko Haram?
Na'am.
Da na so ka bani wannan tambayar ta ka hakikanin gaskiya wata tambaya ce da kusan kowa ma ya sani inda aka kwana game da yaki na ƴan ta'adda na Boko Haram. Misali, da an waye gari ƴan ta'adda na Boko Haram suna kai farmaki ga jami'an tsaro, sun kai ga fatattakar soja a Bariki, sun kai ga mata garuruwa. Amma yanzu idan ka duba wata hudu da suka gabata ko ya zuwa yanzu, kai ka san duk waɗannan abubuwan sun kau. Misali, ka san watanni nawa ne da suka wuce ƴan ta'adda na Boko Haram shugabansu hudduba yayi yayin sallar juma'a a garin Goza. Yau an waye gari babu ƴan ta'adda na Boko Haram a garin Goza, babu ƴan ta'adda na Boko Haram a Bama, babu ƴan ta'adda na Boko Haram a Munguno da dai sauransu. Kuma idan ka duba a jihar Borno, ba kusan local government ina ganin 20 da kusan 7 je kusan 14 da suna karkashin ƴan ta'adda na Boko Haram, yanzu kusan babu ko daya. Haka jihar Yobe yanzu babu ko daya. To ka gani sannan ka ce ba a sami cigaba ba, sannan da sojoji ke gudu, yanzu kuma sojojin suke neman ƴan ta'adda na Boko Haram, ka ce ba a sami cigaba ba. Sannan kuma ka duba hanyoyin da aka bude, sannan kuma baya ga wannan ma akwai cigaba da aka samu na mutanen da suke tsare, aka tantance, aka wanke su, aka mika su ga hukuma. Sannan kai abubuwan dai da dama ka ce ba ka ga cigaba ba saboda Allah. Sannan sai tambaya ta biyu da kai magana cewar akwai ana rike ma sojoji allowance din su har kusan wata uku kace ko?
Shi dai kawai ya ce ana rike musu allowance, bai faɗi watanni ba.
Wannan dalilin da yasa suke karɓar hanci a checkpoint haka. To hakikanin gaskiya wannan magana ba haka take ba. Iya sani na allowance ma da ake ba na sojoji in dai ga fuskar yaƙi da ta'addanci ne, ba a taɓa kwana 30 ba ba a biya waɗannan allowance din ba. Kai dai wato akan ce wai dan bazaya shi ne ko ka dunkule shi warwarewa yake. Mutumin da dai wato gashi ga yanda Allah ya yi shi zai iya ba da dalili don ya cuci al'umma, gama cin hanci cutar al'umma ce. Amma duk da haka na la'akari da wannan, kuma za a ci gaba da faɗakar da su kan sojojin, saboda hakikanin gaskiya ba da'a ba ce, ba kuma aikin soja ba ne ya kasance ana karɓar koda kwabo ne ga abin ga mutane.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke muku fatar alheri, a huta lafiya.
Madalla yanzu ga Sarfili ya dawo amma da labari amma ta kace.
To ƙasar Amurka da kungiyar tsaro ta NATO sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke nuna cewa ƙasar Rasha na ƙara yawan sojojinta a Syria. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa Rasha tana aikawa da kayayyakin aikin soja zuwa Syria. Kasar Austria da Hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ake tsallakowa kan iyakokinsu ya ƙaru. Yawan mutanen da ya ƙaru a dalilin fama da matsalar 'yanci rani da ake ta a Turai, kuma ya wuce yadda aka saba gani a baya. Kasar Hungary ta ce sama da mutane 3,000 ne suka tsallako kasar daga Sabia daga daren jiya Laraba zuwa safiyar yau Alhamis. Ita ma Austria ta ce kusan wannan adadin ne suka tsallako kasar daga Hungary. A can wani gari mai suna Nikso da ke can gabashin Austria, dubban mutane ne suka taru suna jiran jirgin ƙasa da zai kai su garin Vienna. Daga can kuma sun dunguma zuwa ƙasar Jamus da sauran wasu ƙasashe. Ruwan sama kamar da bakin ƙwariya a wasu yankunan Japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau Alhamis.
Kasar Filu sai mu ce a gaida kai masu sauraro duka abin da ya saba kenan a cikin shirin namu na yanzu. Can kuma anjima da daddare za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sar Filu da Yemi da ya taimaka wajen haɗa shirin, Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.